Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙƙoƙin ma'aikata ta ƙasa, Richard Ebule, ya yi manema labarai bayanin dalilin da yasa aka samu takaddama a rubuce, inda yake cewa kuɗaɗen da ƙungiyoyin ƙwadago ke buƙata ya yi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta yi ƙarin wa ƙananan ma'aikata daga matakin albashi na 1 zuwa 7, amma daga mataki na 8 zuwa ƙarshe gwamnati za ta yi ƙarin 10,000 ne kawai. Amma sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta UNC, Comrade Nasiru Kabir, ya ce ba haka yarjejeniyar take ba.
Abin da muke so Najeriya sani shi wage, muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abin da ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000. Yan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abin da muka lura shine gwamnati tana wato abin da muke cewa the letter tick ne. Idan wannan kudi tun ne aka sa hannu a biya, a sun gagara biya, to kin ga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu. Ai da mai hankali ya san ba kunyan gwadago ke biyan kudade ba. Abin da mun yadda ba shine wannan circular da muka gani ya fito daga Salaries and Wages Commission, shine wai ƙarin nan za a wa ma'aikata to daga mataki 1 zuwa 6 za a ƙara musu abin da bai kai 8,000 ba ko 6,000. Sai muka ga ya saba yarjejeniya da kuma abin da doka ta ce.
To sai dai kwararre a harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Yusha'u Aliyu, ya ce doka ce ta amince da ƙarin.
To ai dokan ƙasa ne ta aminta cewa a rinƙa yin ƙarin albashin bayan lokaci, saboda haka ba wani matsala bane. Sai dai kawai muna kiran mahukunta da su duba yanayin ƙasa, su kuma duba yanda farashi ke samuwa ƙasa yake hawa sama yake sauka, saboda a daina ɗaukan dogon lokaci ana ƙarin albashin wanda shi ke jawo irin wannan hauhawa. Ya kamata a yi tsari ne wanda za a yi kamar bayan duk shekara ɗaya ɗan abin da za a ƙara ma'aikaci a ƙara mishi a asirce a farkon shekara. Wannan zai taimaka ma'aikacin, zai kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar, zai kuma taimaki farashi a cikin ƙasar.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa, Shehu Run Shewe, ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da ƙaramin tunani, ba 30,000 ba ne magana. In ka karɓi 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci ne dake. Abin da ya kamata mu yi, ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada. A ko 30,000 ya kaba mutum in ba hada kai, yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai. Ina amfanin talaka, talaka yake cutar talaka ba. Da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan za mu yi musamman jara da zai mana taimako, wanda kowa zai ga arzikin wannan 30,000. In ba haka ba, nan da shekara 2 sai a fara cewa neman 50,000 ba.
Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar.
Sunana Christiana Bokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To ƙarin albashin nan ko a yau da na je kasuwa, tun kuɗin bai shiga ba, kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai, akwai kari a tax, akwai kari a VAT. Ke ya za mu karasa, za mu iya siyan wani abu da kuɗin kenan, ba mu samu kuɗin ba. Daga jin labari kawai kaya sun tashi.
Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.